Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masara rubar kuma da wannan la'asari ya suna na sarki da hashin gumin tare fara muka almin si garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 7 ga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ta abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, ma'aikatar lafiyar kasar India ta ba da rahoton samun sabon kama da cutar COVID-19 a kasar 100,636 a yau din da Litini, wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabon kama da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. Akwai fargabar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a ƙasar India zai zarce 31 da aka sani, yayin da adadin waɗanda suka samu raunuka ya ƙaru zuwa sama da 100. Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga 'yan ƙasar Afghanistan waɗanda suka shafi shekaru suna aiki ma sojojin Amurka da NATO da kar su gudu daga ƙasar saboda tsoron ramuwar gayya tana mai ba da tabbacin cewa ba za ta musu komai ba.
Kanin labarin kenan aka saurara. 'Yan kasar jamhuriyar Niger sun nuna alhininsu game da mutuwar sama da mutum 100 a Burkina Faso.
Shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya yi Allah wadai da faruwar wannan danyen aiki, yana mai jajantawa al'ummar Burkina Faso rasuwar waɗannan fararen kula tare da jaddada goyon bayan Niger a gare su.
Haka kuma muna tafar da tattaunawar da muryar Amurka ta da sabon shugaban hukumar EFCC a wata ziyara aiki da ya zo nan Amurka.
Amma maganin kalubale kamar yadda muka ce za mu bincike wannan din kasan nan tamu ce idan ba mu yi ta ba ba mu yi aikin ba ma mu muka cuci kanmu da kanmu.
Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraron ku ke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ba da rahoton samun sabon kama da cutar COVID-19 a kasar 100,636 a yau din Litini, wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabon kama da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. Adadin mace-mace kuma 2,427 ne. A can kuma kasar Burtaniya, jiya Lahadi, ministan lafiya Matt Hancock ya ce nau'in Delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a India mai yiwuwa ya fi nau'in Alpha saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100. Cutar corona nau'in Delta din dai ta zo ta fi yawa a Burtaniya, inda ta zarce ta nau'in Alpha wadda aka fara ganowa a Kent, inji Hancock ga manema labarai. Mai yiwuwa ne cutar nau'in Alpha ta janyo jinkiri ga shirin kawo ƙarshen kulle zuwa ranar 21 ga watan nan na Yuni a cewarsa. Yawan waɗanda suka samu raunuka yau Litini sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar Pakistan ya ƙaru zuwa sama da 100 a cewar Muhammad Usman Abdullah, mataimakin kwamishinan gundumar Kokti da ke lardin Sing. Mutane dai akalla 38 ne suka mutu a wannan hatsarin. Jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun zarce 1,000. Masu ayyukan ceto na ta kokarin zakulo fasinjojin da suka makale cikin tarkacen jirgin. Suna masu fargabar yiwuwar adadin mace-mace ya karu, a cewar Abdullah ga manema labarai. Ministan yada labaran kasar Pakistan, Fawad Chowdhury, ya faɗi a wata takardar bayani cewa zai yi wuri a ce wani kuskure ne ya yi sanadin hatsarin ko kuma wata makarkashiya. To amma ana kan duba dukkanin abin da ka yi. Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga 'yan ƙasar Afghanistan waɗanda suka shafi shekaru suna aiki ma sojojin Amurka da NATO da ke kan janyewa daga ƙasar ta Afghanistan da kar su 'yan Afghanistan ɗin su bar ƙasar tasu da yaƙi ya ɗaiɗaita saboda tsoron ɗaukar fansa da ƙungiyar ta 'yan tawaye ka yi. Wannan tabbaci da Taliban ta bayar yau Litini na zuwa ne a daidai lokacin da dubban 'yan asalin Afghanistan da Amurka da ƙasashen ƙawance suka ɗauka aiki akasari a matsayin tafintoci a tsawon shekaru kusan 20 da suka yi a ƙasar ke fargabar fuskantar ramuwar gayya daga 'yan tawayen, don haka suke harmar neman visa zuwa Amurka. Masarautar Musulunci, ma'ana Taliban, ba za ta sa su gaba ba, kira ma take yi cewa su koma rayuwarsu ta asali kuma idan ma suna da kwarewa a kowane irin fanni su shiga yin aiki ga kasar su, a cewar Taliban a wata takardar bayani wadda aka tura ma yan jarida aka kuma wallafa a shafin kungiyar na yarinar gizo a yau dinnan Litini. Takardar ta Taliban ta kara da cewa ba za su shiga wani hadari ba daga bangaren mu.
Kafin Ibrahim ya dawo da karin wasu labaran, zamu leka jamhuriyar Niger, inda al'ummomi suka bayyana alhinin su game da mutuwan mutane sama da 100 a makon da ya gabata, lamarin da yasa aka ayyana zaman makoki na kwanaki uku. Wakilin murya Amurka a Yamma, Sulaiman Barma, ya aiko mana da karin bayani.
Wannan shine hali mafi muni da aka taba kaiwa fararen hula a Burkina Faso, wacce yake ɗaya daga cikin ƙasashe uku mafi fama da hare-haren kungiyoyin ta'addancin da suka tare a arewacin Mali yau shekaru kusan goma. Kamar yadda wannan mummunan al'amari ya girgiza daukacin jama'ar Burkina Faso, haka 'yan ƙasar mazauna Niger ke nuna juyayi akan waɗannan kashe-kashe. Inji Saidu Musa, wanda aka fi sani da Saidu Burkinabe.
Yan bindigana karfi 2:00 da minti 17 sun kazo suna halba mutane, suna kona gida, suna halba mutane, suna kona gida. Sai karfi 5:00 kowa bai zo kawo mai taimako ba. Dibe mana wannan bai yi ba, wallahi ba mu zai dawo ba ko kadan.
Yanzu haka hankulan jama'ar kauyukan iyakar Niger da Burkina Faso ya tashi sakamakon lura da yadda 'yan bindiga suka soma karkatar da ayyukan su akan iyakar kasashen biyu. Wani mazaunin yankin Liptako Gurma da bai so in bayyana sunansa ba ya buƙaci mahukuntan Niger su tsaurara matakai don daƙile dukkan wani yunkurin 'yan ta'adda.
In ka gani jemu ɗan uwanka ya kama da wuta, to duka sama naka ruwa. Hankalinmu ya tashi ƙwarai da gaske. Muna cikin tashin hankali saboda bakin iyaka muke. To ga mun ga wannan gaskiya, muna ga kira shugaban ƙasa Alhaji Bazoum ya ɗauki matakaiya na ƙwarai, ya yi reinforcing security. Bakin iyakan nan suna son ƙarin security ƙwarai fa.
Sha'anin tsaro a yankin Sahel wani abu ne da ya ɗauki hankulan gwamnatocin ƙasashe biyar mambobin ƙungiyar Shesin Sahel, yayin da ƙasar Faransa ta amince ta shiga wannan yaƙi ta hanyar wasu dakarunta sama da 5,000 da ke girke akan iyakar Mali, Niger da Burkina Faso. Wannan ya sa shugabannin ƙasashen Sahel da na Faransa ke tattaunawa akai-akai domin neman mafita, amma kuma kawo yanzu ba wani sauyin da hakan ya samar a fagen daga.
Kullum Macron yana kiran president Africa ku setu na Jesen Sahel, kullum sai yayi shi renew amma babu daja baya. In France bai yi ne ki bar armecin musu su ba su kayan aiki kawai. Ana ki akwai kayan aiki, akwai midimi, akwai France, akwai mi diban Niger, Mali, Burkina. Talkawa bai ji dadi, kullum ana ki an kasa talkawa, wallahi wannan zancen nan ban ji dadi ba. Fiti billahi su kawo wanda zai taimakamu mu samu kanmu.
Rahotanni daga ƙauyen Nasulhan sun ce a yammacin jiya Lahadi aka bizne ga wakin waɗannan mutane kimanin 160 waɗanda aka karkasa a ramu uku, cikin su har da yara ƙanana kusan 20. Shugaban ƙasar Niger Mohamed Bazoum ya yi Allah wadai da faruwar wannan ɗanyen aiki, yana mai jajantawa al'ummar Burkina Faso rasuwar waɗannan fararen kula tare da jaddada goyon bayan Niger a gare su a irin wannan lokaci na tashin hankali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sulaiman Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da wasu ƙarin labaran.
To Sarfilu, ƙwararru kan harkokin soja a yammacin duniya na nazari kan koshin wani jirgin sama mara matuki wanda bai karkashin wata hukuma, wanda wata na'urar da aka kirkira don ta yi tunani da kanta ko artificial intelligence a turance ke sarrafawa ne ya kashe mutane a kasar Libya bara a karon farko ba tare da ma wani dan adam ya sarrafa daga nesa ba. Wani rahoton da wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a makon jiya, wanda ya nuna cewa wani jirgi mara matuki da aka kera da fasahar zamani aka kuma tura ƙasar Libya a ta bakin rahoton ya yi ta kai hare-hare tare da farmaki daga nesa kan sojojin da ke yaƙi ma Janar Khalifa Haftar, ya haifar da wata zazzafar muhawara tsakanin jami'ai a ɓangaren tsaro na yammacin duniya da kuma sauran ƙwararru. Gwamnatocin ƙasashe a duniya sun shafe wata da watanni suna ta muhawara kan ko ya wajaba a yi wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa kan ƙa'idar amfani da jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa au a ƙarƙashin wata hukuma au akasin haka da kuma irin ƙa'idojin da ya kamata a gindaya musu. Amurka na shirin yin shela a yau dinnan Litini na wasu sabbin matakan yaƙi da safarar jama'a da fasa ƙuburi, yayin da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ke ganawa da shugabanni a ƙasar Guatemala don tattaunawa kan batun ƙaurar jama'a da kuma tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya gaya wa manema labarai cewa suna kuma son gabatar da wasu ƙarin matakai kan cin hanci da rashawa. To amma babu wani shiri na yin shelar ƙarin tallafin kuɗi a wannan lokacin. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Harris ta jagoranci aikin magance musabbabin ƙaruwar baƙin haure da kan kwararo ta kan iyakar Amurka da Mexico. Jami'an gwamnatin Amurka sun jaddada cewa cin hanci da rashawa ne babban dalilin da ya sa ake fama da ƙaurar jama'a da kuma yawan ƙin zuba ƙarin jari da kamfanoni masu zaman kansu ke yi a ƙasashen na yankin tsakiyar nahiyar Amurka.
Labaran duniya kenan, ku aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya Abdulrashid Bawa ya kawo ziyara aiki nan Amurka, kuma sashen Hausa ya tattauna da shi kan batutuwa masu yawa. Abokin aikin Haruna Shehu ya yi wa shugaban hukumar wannan tambaya.
Mutane da yawa sun yi murna sosai da naɗin ka da aka yi, amma kuma akwai wasu da suke tunanin cewa ƙarancin shekarunka da aka baka wannan mukami na shugabantar hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC kamar zai iya kawo maka tarnaƙi ko ƙalubale wajen gudanar da aikinka. Ana tunanin cewa kamar akwai wasu da kila za su iya cin karansu ba babbaka kamar ba za ka iya taka musu bulki ba. Me za ka ce game da haka?
Babu wannan ishu na ƙalubale. Yakan towa mutum yana yaro, yakan towa mutum yana saurayi, yakan towa mutum yana da cijo, yakan towa mutum yana tsoho. Kowa ƙalubale na iya zo mashi. Amma ga wannan tafiya ina ganin ai suna wani tambaya ne wanda bata dace ba. Shin wanda aka ba aikin nan yana iya shi? Ya san shi? Ya fahimce shi? Zai iya shi? Shine kawai. Kuma ya kamata a ce, wato kamar yadda muka yi magana abin nan din, ɗan Najeriya ya kamata mu fara tunanin yadda da shugabanninmu. Shugabanninmu idan suka ɗauki wani mataki ya kamata mu ba su wannan trust din da yadda, don suna da dalilan da ya sa suka yi wannan. Ba na son mutum ba ishu na yadda muka tashi da sauransu mutum ya ɗauki ganga yana ta yabon kansa ko wani abu a kai. Ina ganin mu bata haka, amma maganin ƙalubale kamar yadda muka ce za mu bincike wannan ɗin. Ƙasar nan tamu ce, idan ba mu yi ta ba, ba mu yi aikin ba ma, mu muka cuci kanmu da kanmu. Muna da yara ƙanana wanda ga su nan, mu ma kanmu ba wani dogon shekaru muke da shi ba. So za mu cuci kanmu ne kawai, ba mu yi ba, kuma za mu yi shi in Allah ya so za mu yi. Akwai da yawa yara iri na ɗin a cikin system ɗin da sauransu wa'inda muna nan tattare, kuma mun riga mun sha alwashin cewa wannan aikin da aka bamu in Allah ya so za mu ba mara ɗakunya, kuma za mu yi shi tsakani da Allah. Saboda rayuwar nan kamar yadda ka sani dai za a mutu, kuma in an mutu za a yi tambayoyi. To muna so a yi muna tambayoyi wa'inda za mu zo mu scaling through. Mu shi ne babban abin, ba ma nan ba nan abubuwan da mutane za su ce. Mutane za su yi cewa abin da ya kamata su ce na sha'anin bakinsu, ba za ka hana musu maganganu ba. To amma in Allah ya so za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu yi wannan aiki tsakani da Allah.
To a ƙarshe me za ka so? Wani abu guda ɗaya ne za ka so a ce ‘yan Najeriya sun waiga sun kalli hukumar EFCC so tana da Abdulrashid Bawa?
Tun yanzu? Ato ai, to mutumin kirki ne ko? Mutumin kirki ne wanda ya zo ya taka tashi rawa ya canza EFCC ta tsaya a matsayin kanta ta hukanci waɗannan abubuwa tare da bin dokar ƙasa, da kuma tabbatar da cewa abubuwan da ta gani ta yi su tsakani da Allah, ta bi sha'anin hukumar kotu ta kwato su, kuma wannan gefen ɗaya kenan. Amma abinda nake ganin muke son mu a tuna mu hukuma wadda ma ta hana abin a yi shi makaran kansa kafin ma a yi shi, saboda ya yi sauki ka hana a yi ɗin daga bincika ɗin bayan an yi. To shi ne muke ta ƙoƙarin aiki a kai, insha Allah kuma za mu samu nasara.
A gai da Haruna Shehu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa mu yanar gizo voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da can garɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ƙarƙare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu a babban birnin tarayya Abuja, wanda mafi akasarin wannan rahoton namu ya dukufa ne akan gano halin da makarantun suke ciki da kuma irin matakai da mahukunta ke ɗauka, duk da ganin cewar iyaye da malamai sun nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki. Halima Abdur'uf ta ji ta bakin shuwagabanni, musamman sarakunan gargajiya.
Batun koyarwa da samun ingantaccen ilimi musamman a makarantun gwamnati abu ne da ke cikin wani yanayi, duba da yadda ake sakaci wajen ba wa ɗalibai ilimin da ya dace su yi gogayya da takwarorinsu na makarantun da ba na gwamnati ba. Wasu lokacin ma ba kujerun zama muhimman kayan aiki gine-gine, inda ake ganin yara na azuzuwa mara rufi da dai sauransu a wasu lokuta, kamar yadda masana a fannin ilimi suka bayyana. A birnin tarayya Abuja, makarantun gwamnati na buƙatar gagarumin gyara, sabbin gine-gine, kujeru, kayan aiki na zamani kamar su na'urorin tafi da gidanka don inganta ilimi, ɗakunan ajiyar na'urorin karatu na zamani, malamai ma su sami ƙarin horo don inganta aikin koyarwa, in ji shugaban makarantar sakandaren mataki na farko na unguwar Katanfi Alhaji Yahaya Daudu.
Gaskiya kuma da na shigo nan na tayar da yara a kowane aji kusan 80-90. To Allah ya sa akwai wasu azuzuwan da suke neman gyare-gyare, gwamnati kuma sun yi ƙoƙari sun shigo muna da gyare-gyaren, kuma suka ba mu kujerun yara sai muka samu damar rage su har zuwa 60. Kowane kujera yara sun samu zaman biyu, to wannan abu ya ba mu dama, ya yi compliant da distancing. Daga farko dai mun samu matsala, amma sai da muka tashi tsaye muka wa PTA kuka, suka yi kokari sun karo muna wasu malamai, sannan kuma mun wa kuka muka kai kuka wurin authority, su kuma sun taimaka muna, suna dan supported din mu da wasu malamai daga primary school. To abin ya dan kawo sauki, yanzu muna fara neman kujeru na yara azuzuwan, ba mu kima yara su zama a 20 a kowane aji ba, ko da yake policy din ya ce tsakanin 35 to 40, ya nuna cewa idan mun samu ƙarin azuzuwan za mu so, sannan kuma kujeru za mu so, malamai kuma za mu so. Gaskiya ne da dawowansu daga COVID break din nan, yara da dama sun kusa minto abin da aka koya musu, daga shigowansu mu ma mu anshe su hannu biyu ba da batan lokaci ba, mun sa su a azuzuwa ana ta koya musu hadi da extra lesson. Previous times din sun samu daman darasi kuma sai gwadawa, kuma gwadawa ya yi bayani cewa sun kama koyarwa dama sosai.
Tun bayan komawa aikin karantarwa a watan Janairun shekarar da muke ciki, baya ga tsawon lokaci da ɗalibai suka shafe a gida sakamakon rufe makarantu don daƙile yaduwar cutar coronavirus, da kuma yajin aikin gama gari da malaman jami'o'i suka yi a shekarar 2020, malamai a makarantun gwamnati ke kokawa kan koma baya da aka samu da karatun ɗalibai, banda buƙatun kayan aiki kamar yadda wani malami a makarantar firamarin Yanya da aka fi sani da phase 1 primary school ya bayyana.
Da aka dawo mun ga an kawo sababbin kujeru, an ya taimaka mun di congesting wayan su ajijuwa, aka bi protocol na COVID-19 har zuwa wannan lokaci. Babban da haka, har yanzu akwai bukatu na electronic media, na ura, na kwaizuwa, wanda ko a gida yara za su iya su koyi wani abu. Abin da haka ma renovation ma da is need, from time to time muna roka gwamnati ta yarda a dinga zuwa ana yin renovation, da kuma rashin wuta da yake fuskanta shi ma matsala ne wanda muna bukata. Idan sun samu ne a tura malamai su je su yi karatu na ICT so that mu samu mu karo mu catch up da wayansu kasashe na waje, zai kawo taimako da kuma cin gaba cikin karatu a Nigeria. A gaskiya mun samu cikasa wannan bangare domin yara da suka koma gida ba karatu ba komai sun koma kasa, so mun discover cewa sun yi sanyi sun koma baya, amma da yake abu ne wanda ba za a yi komai a kai a lokacin can ba, yana da kyau a tashi cikin lokaci domin yaran nan su samu su catch up da sauran kasashe na waje.
Ba a bar sarakunan gargajiya a baya ba a kiraye-kirayen inganta yanayin da makarantun gwamnati ke ciki a birnin tarayya Abuja, inda sarkin Fafe Alhaji Abubakar Ibrahim Gimba yake cewa
alhamdulillahi lalle malaman suna kokari, kuma wanda muna ganin a yanda gwamnati ta dauki mataki ya kamata su kuma su jaddada daukaka kokarin ba malaman kuzari da cin gaba yadda za su ci gaba da jin dadi, yadda za su tabe da harkan koyarwa yaran mu, yadda kuma za su ci gaba da karatu su ma yaran, idan aka dauki kwararren mataki akan su wanda aka nuna cewa lalle suna kokari da yadda aka samu tazaran rashin samu karatu ma yara a lokacin da ake maganan COVID-19, to in aka ci gaba da haka din to insha Allah ina ga su ma jaddada mu tabe da harkan su yadda ya kamata. Shi makaranta idan gwamnati sun gina makarantu hakika akwai lokacin da zai kawo a ga cewa ya kamata a yi renovation, idan ana gyara to su yaran da suke karatu a cikin wannan azukan da ake gina wanda kuma yana iya yiwuwa ga cewa azukan sun kai shekara 5-6 ba a yi renovation din su ba, amma kuma yana renovation da kinga yara za su ji dadi da shigo a cikin azukan suna karatu a ciki, su malaman da su ma suke koyarwa yaran a cikin makarantu bai kasance government ta dauki kwararren mataki ya kasance cewa sun yi abin da zai kawo wa malaman su ma kwazo kasance a makarantun gaba daya, babu wani makarantu azukan aka cewa suna nan a wargaje wanda su bare sa su burin sanya su cikin jin dadin shiga azukan suna koyarwa yara ba, to in a government tana yin wannan kulawa da wayannan gyare-gyaren insha Allah malaman gaba daya za su ci gaba da samun kwazo da tabe da ayyukan karatu.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Kai ne Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email.
Wasika ta farko ta fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tangan Makeri da Alhaji Mantari mai shago da waken basa. Suka ce yadda muke samun labari daga kasar Niger cewar jami'an tsaron kasar na samun galaba da nasara akan ƴan ta'addan kasar, wani ci gaba ne a yaƙi da ayyukan ta'addanci. Muna kira ga jami'an Najeriya da su cire mana kitse daga wuta a game da yadda ta'addanci ke jawo hasarar rayuka da dukiya a kasar. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi, ƴan uwana ƴan Najeriya, ni dai ina tafa da shawara ko da ba za ta yi wa wasu daɗi ba. Tunda ƙasar mu ga irin halin rashin zaman lafiya da take ciki, me zai hana dukan masallatai da cocina a da kufa da addu'o'i, ko Allah zai tausaya mana ya kawo mana ɗauki? Idan muka ce za mu zuba ido sai gwamnati ko rundunar sojoji da dai duk wasu masu ɗamara za su kawo mana zaman lafiya, wallahi muna rana. Mu yi haƙuri, mu yi amfani da wannan dama ta addu'o'i don gayawa mai duka. Duk da ma ana addu'o'in, amma a sake ɗaukar wani sabon sana'ar, domin matsalolin yanzu a Najeriya ba sa baya sai gaba. Saƙo daga Buba mai gora gashuwa. Daga nan kuma sai saƙon ɗan matan Maida, Aminu Kano Maida Garko, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Da fitar da shafin Twitter da gwamnatin ƙasar Najeriya ta yi, tabbas matakin ya yi daidai. Domin ire-iren su Facebook, Twitter da WhatsApp akwai kurakuran da ya kamata su gyara. Shi kuma Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe cewa ya yi, salam VOA Hausa,
Hakika rasuwar matasan jihar Kano kimanin 10 a wani mummunan hadarin mota da ya auku daga Kano zuwa Zaria ya girgiza al'ummar jihar Kano da ma Najeriya baki daya. Allah ya ji kan waɗannan matasa da suka rasa rayukansu, mu kuma idan ta mata zo ya sa mu cika da imani. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi, Salam VOA Hausa, ku bani dama na yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi adalci wajen daukar matasa aikin ƴan power, ta dauki ƴaƴan talakawa ba ƴaƴan masu hannu da shuni ba. Sako daga Yusuf Meleda Gwallo jihar Bauchi. Wasika ta ƙarshe kuma ta fito ne daga baban Diman Mambande. Yace Salam Maryar Amurka, muna jimami da tirda Allah wadai da harin ƴan bindiga a Burkina Faso wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 132. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen ta'addanci a Afirka da ma duniya baki daya.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ba da rahoton samun sabon kama da cutar COVID-19 a kasar 100,636 a yau dinnan Litini, wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabon kama da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata. Adadin mace-mace kuma 2,427 ne. A can kuma kasar Burtaniya, jiya Lahadi, ministan lafiya Matt Hancock ya ce nau'in Delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a India mai yiwuwa ya fi nau'in alfa saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100. Yawan waɗanda suka samu raunuka yau Litini sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar Pakistan ya ƙaru zuwa sama da 100, a cewar Muhammad Usman Abdullah, mataimakin kwamishinan gundumar Kokti da ke lardin Singh. Mutane dai akalla 38 ne suka mutu a wannan hatsarin. Jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun zarce 1,000. Masu ayyukan ceto na ta kokarin zakulo fasinjojin da suka makale cikin tarkacen jirgin. Suna masu fargabar yiwuwar adadin mace-mace ya karu, a cewar Abdullah ga manema labarai. Kungiyar Taliban ta yi kira ga 'yan kasar Afghanistan waɗanda suka shafe shekaru suna aiki ma sojojin Amurka da NATO da ke kan janyewa daga kasar ta Afghanistan da karsu 'yan Afghanistan ɗin su bar kasar tasu da yaƙi ya daidaita saboda tsoron ɗaukar fansa da kungiyar ta ayan tawaye kayi. Wannan tabbaci da Taliban ta bayar yau Litini na zuwa ne a daidai lokacin da dubban 'yan asalin Afghanistan da Amurka da ƙasashen ƙawance suka ɗauka aiki akasari a matsayin takuntoci a tsawon shekaru kusan 20 da suka yi a ƙasar ke fargabar fuskantar ramuwar gayya daga 'yan tawayen, don haka suke harmar neman visa zuwa Amurka. Masarautar Musulunci, ma'ana Taliban, ba za ta sa su gaba ba. Kira ma take yi cewa su koma rayuwarsu ta asali, kuma idan ma suna da ƙwarewa a kowane irin fanni su shiga yin aiki ga ƙasarsu, a cewar Taliban a wata takardar bayani.
Masu sauraro, anan mika ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu salama, muna mika saƙon fatan alkhairi ga Alhaji Manniru Ubagumel tare da shugaban gajiya bisa auren ƴarsa da ya yi a makon da ya gabata. Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗayyiba. Domin sauraron shirye-shiryenmu, za ki ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba, Hadita na gabatar da shirin da kuma Julie Ladis Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe. Shirin matasa, assalamu alaikum.